Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji bayanai ne daga Malam Aminu Sabadan Bazau, malami a fannin sanin halayya da zamantakewa dan Adam dake Jami'ar Bayero dake Kano, inda ya mana cikakken bayani akan auren tsakanin kabilu. Ko yana da wani tasiri ga ma'auratan kabila ko kuma ƙasa baki daya? Wadanne irin matsaloli ke tattare da irin wannan aure?
Mai shine haɗin kan ƙasa. Domin sai da haɗin kan ƙasa za a ciyar da ƙasa gaba.
Ku biyo mu domin cikakken shirin.
Wata ɗabi'a kamar ta Yarbawa ko ta Inyamuri ko kuma Inyamuri ya auri Bahaushiya ko ya auri Bafulatana da sauran kabilu wannan shi ne aure na jinsi tsakanin wannan jinsi wannan ƙabila da zuwa wannan ƙabila. To an daɗe ana kiraye-kiraye a Najeriya domin a samu cewa mutane mabambanta na al'ada da asali da tarihi su zo su haɗu su yi aure a tsakaninsu. Saboda ana ganin babban mahimmancin yin aure tsakanin jinsi da jinsi shi ne kamar shirin nan ne na yi wa ƙasa hidima da ake kira NYC. Ana kyauta da tan zai daɗa haɗa kan 'yan Najeriya su tafi a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya. Tunda wannan bambanci da ake shi na bambanci na ƙabila tsakanin Hausawa, Inyamurai, Yarbawa da sauran ƙabilu na Najeriya ana ganin yana da tasiri wajen ainihin rarraba kawunan mutane da kuma tasiri akan cigaban ƙasar. Domin dole ne sai an samu haɗin kan al'umma mabambanta, an samu haɗin kai tsakanin jinsi da jinsi, ƙabila da ƙabila, sannan ne za a iya samun cewa ƙasa a tafi da ita yadda ya kamata kuma a ciyar da ita gaba ta yadda mutane za su haɗu gaba ɗaya su kawar da bambancinsu. To wannan aure tsakanin jinsi da jinsi gaskiya abu ne mai kyau, to amma akwai abubuwa da suke taka masa birki. Abubuwa da yawa sun haɗu sun dagula lissafi. Na farko shi ne cewa in ka ga aure tsakanin jinsi da jinsi to akwai magana ta wayewa ta ɓangaren ilimi. Mutanen da suke da ilimi sun fi yin auren jinsi sosai da sosai, sun fi tsallakawa su fita daga al'adarsu da ƙabilarsu su je su auri wata ƙabila. Yawancin mutane ina ma tabbatar wa da mai masu sauraro cewa kusan 70% mutane da ke auren wata ƙabila wadda ba ƙabilarsu ba gaskiya mutane ne wanda suke da wayewa ta ɓangaren ilimi na zamani. Domin yawancin mutum ya yi niyyar ya fita wata ƙabila ya je ya auro wata ƙabila to yawanci yana samun wato rikici na cikin gida. Yana samun mutane wanda suke cikin ƙabilarsa ta dinga cewa bai kamata ba ta ɓangaren cewa yaya za a yi ga su suna da 'yan matan a cikin jinsinsu ka fita waje ka bar na cikin jinsinka ka tafi cikin wani jinsin. Na biyu kuma abin da tsoron da ake yi shi ne cewa kada ka je ka auro wata jinsin ka tafi ka auro wata ƙabila da ba ƙabilarka ba kuma kai ka zo ka manta da al'adarka. Kamar yadda yawancin kasashen Faransa, renon Faransa ya kasance da cewa da aka da kasashen Faransawa suka rene su wannan policy da suka yi na assimilation wanda suka ja su jiki suka canja musu al'ada sai ya zama cewa sun manta da al'adunsu na ainihin tun da can na tale-tale na iyaye da kakanni sun zo sun karɓi sababbin al'adu da aƙida ta Faransawa. To wannan tsoro na cewa kada mutum ya tafi jiya ya auri wata jinsin kuma yazo ya kare da cewa ya manta abin da ake kira self identity, ya manta shi kansa daga ina yake, ina gashi. Wannan shine abu na biyu da yake kawo cikas. Abu na uku shine cewa yawanci iyaye suna hango cewa kuma ƴaƴan da za a haifa, cewa sannan ƴaƴan da za a haifa akwai mutuwa tana zuwa, ko shi ya mutu namiji ko mace ta mutu, to ƴaƴan kuma ya zai da su, sannan ƴaƴan ina za su. Saboda haka makoma ƴaƴan mu suna ji uwa kafas je su koma a kabilar matar, ko kuma su kuma wata ganin cewa kaka kuma su koma ƴaƴan su koma kabilar namijin. To wannan matsalar gagarima ce. Saboda haka wanda suka fi ilimi yawanci ilimin mutanen ilimin masu ilimin boko su suka fi yin wannan. Sannan na biyu kashin da suke shiga auren jinsin nan su ne mutanen da suke abin nan masu fataci fata-fata ce, wanda suke barin gidajensu su tafi can da daɗewa je su zauna a wani wuri, saboda zama da suka yi na wurin yana jawa su karɓi al'adun mutanen wurin, kuma ƙyama da suke da ita ta ragu. Misali shine cewa kamar misali wanda zai magana akan ilimi, da kafin mutum ya shiga jami'a yawanci in yana cikin sauyansu ko yana garinsu a duka al'ada ya nuna ma cewa idan bai rabe ne shi za a nuna ma cewa Fulani ba mutanen kirki ba ne ba, Hausawa su suka danne ku. To amma yayin da ka shiga cikin jami'a sai ka zo ga rago kabiru ga kana bai rabe ga Fulatani ga Bahaushe, sai ka cewa ɗaki sai kuke kwana tare kuke yin komai, yana taimaka ma in ba ka nan in ba ka da lafiya a je ɗauke ka ya kai ka asibiti a samun ma magani, idan ba ka da kuɗi zai iya ɗiban kuɗin ajiyar sai baka. Sai da ke ashe Bahaushe da Fulatani ashe mutane ne na ƙwarai. To amma yayin da kai nesa da su ba za ka gane ba. To haka ma shi ma haka shi ma haka kamar Inyamuri za ka yana kalmar Inyamuri Ibo kenan. Saboda haka idan a cikin jami'a ne za ka cewa kusancin da kake da su kabilun za ka zo an samu abin da ake kira tolerance. Saboda haka yanzu ba a cikin jami'a an fi samun wannan auren ya ga an tafi NYP daga yi wa kasa hidima, wani zai je kwara ko zai je ibada, kuma zai ga wata wadda suke so wadda ba kabilarsa ba kuma zai aure bisa wayewa ta ilimi. So wannan aure ne mai kyau, ina ganin auren jinsi inda za a yabba kaki yana da kyau. To amma yiwuwarsa bisa al'ada da wannan tsoron ya ga. To ina ganin muhimmancin shi auren jinsi din nan kamar yadda na faɗa a baya, muhimmancin shi ne haɗin kan ƙasa. Domin sai da haɗin kan ƙasa za a ciyar da ƙasa gaba, kamar ƙasa da take da al'umma wajen miliyan 140 da wani abu. To saboda haka in ba a san zama abu ɗaya ba to yana da wahala a ciyar da ƙasa gaba. Kullum ina kallon nini ne ƙabila ta ce kai kana ganin kai ne ƙabila ka ce. Saboda haka muna zama a nesa da juna, kuma wannan shi yake sawa cewa muna barin ƙasar kenan a cikin wani hali mawuyaci domin mun kasa haɗe kanmu. So in muka duba kuma shi ɓangaren kamar kishiyar abinnan alherin auren jinsi, to shi ne gaskiya akwai manta al'ada. Lalle ne idan mutum biyu suka haɗu mabambantan al'adu ana kyautata san ɗaya zai iya rinjaya ɗaya. Ɗaya zai iya rinjaya ɗaya. A kai ne malam Bahaushe ka je ka auri ta ƙabilar, da ana ganin ka kana sa kaya irin na Hausa, akwai yiwuwar tabbas saboda wataƙila santa da kake yi saboda kusancinka da ita za ka iya ajiye kayanka na Hausawa, babbar riga, hula da sauransu. To wannan tsoron nan manta da al'ada yana nan.
To kamar misali wajen gurɓata kamar shi kuma harshe fa misali.
Eh to shi da ai muka magana al'ada. Harshe ba zai tasiri ba. Yawanci dan kawo ruwa ta kabilar ba yana nufin harshen ka zai tabuwa. Harshen ka yana da wahala ya tabu. Sai dai ga mutane da suke zaman nan kamar fatashe da ne magana. Saboda yawanci yaren da ya fi haɗe mutane shi ne dai Turanci da ake magana, English. So yana da wahala magana da yare bambanci ne ne na yiniyar aure wadda suke Ibo, Inyamura. To yaren ta na Ibo ba zai yi wani tasiri a kaina ba. haka ne kuma yarena na Hausa zai dan yi tasiri a kanta, amma ba zai raba ta da harshen ta na Igbo ba.
To ƴaƴan ku ba
zai tasiri a kanta ne, misali idan ya zama da cewa ita na ɗauko ta na kawo ta tsakiyar inda Hausawa suke. Idan ya zama da na ɗauko ta daga inda take na kawo ta inda Hausawa suke, to Hausa za ta yi tasiri a kanta. To ƴaƴan kuma inda ake zaune shi ne zai zama ya yi tasiri a kansu. Misali ni ne na aure wata yadda suke Jabra, to amma sai na zauna a Enugu, in na ci gaba da zama a Enugu saboda mu masana rayuwa ɗan adam mun yi ittifaƙin cewa shi kansa muhalli da mutum yake zaune yana da tasiri a kan halayya tasa, to akwai yiwuwar cewa in na ci gaba da zama a Enugu ko a cikin Abia, to lalle ne yaren da yake na Igbo zai tasiri a kansu fiye da ni jal kwaya ɗaya ni da nake da magana da Hausa ko nake da magana da Turanci. Amma idan ya zama cewa ni na ɗauko ta na kawo kamar wande ko na kawo ta Katsina ko na kawo ta Kano ta zauna da Hausawa, to ƴaƴan za su samu tasiri ne duk da cewa ita Igbo take magana ko tana magana da Turanci, to ƴaƴan za su tasirantu ne da harshen Hausa saboda wannan magana ta muna ainihin muhalli.
Bako alkhairi ne a gare mu karmi rainawa, mu girmama baki wanda yawa ka shi zai jacewa, Hausawa sun ce bakonka annabinka ka burgewa, maza karɓi ruwan sanyin nan wace shashi rabin kalbina. Kai Bahaushe ni Iyamura, kai na gaya dace zan aura, matsalar dangi na san ce wai sai yare na zan aura. Matsalar miri ɗaya ce amma kin gano na lura, iyaye na sun ce wai aure na sai dai a daina. Bako alkhairi ne ga kasashe zamu musaltawa, wanda sun kai ci gaba a duniya baki suka yarjewa, ku tuno da Amerika kudin shigar baki ta yi tayawa, dambun kasar arzikin kasa kuma sun nauki auren juna. Soyin ya burgewa mun gani kun dacewa, Bahaushe ki aura ya mura kai ka aura, bayar da mimi auren juna. Har China hakika sinyoni tawa, Saudi Arabia har Canada Dubai Germany na jirawa, ya kamata jahohin Najeriya mu ma ni koyawa, mu kai hada kai za mu shar mu zaman toshiyar duniya. Tanyar baki jihar Kano a jahohi ta yi zarce, cibiyar kasuwanci ce mai tarihi mai tushe ce, kudin shiga a gurin baki matsalolin gwamnati ta sassauce, ɓangaren ilimi aikin yin kudin shigar baki da yana. Kasin ya sakan kance ya sanar da hukumar abin da ya zo gari ka'ida ce, malami ne ko ma'aikaci har baba take kaya kamance, ka sanar daga inda ka zo a direshi bayar da gidan kwana. Sannan bako ka kiyaye wannan ita ma ka'ida ce, duk inda ka je ka girmama mutan garin dan kar kamance. Ina fatan kun gane zance na kun cancance, zance ɗaya ne kun azumi mun azumi ne hoho juna. Soyayya burgewa ni dai nan dacewa, a gida zan carewa ya wala ni na aura. Soyayyar hoho juna wa mun gani kun dacewa, Bahaushe ki aura ya jama'a sun shirin shaida mai kafan hugu har bebe taron biki na har gwada sun zo su ji yanin murna da ni da ke sirrin zuci
nan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.